Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki mu muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a wannan dare naku na yau Laraba 8 ga watan Afrilu shekara ta 2020. A cikin shirin muna dauke da rahoto na musamman akan irin halin ko in kula da gwamnatoci a matakai daban-daban a Najeriya kan nuna musamman akan ƴan kasar masu baiwar kirkire-kirkire. Duka cikin shirin idan Allah ya bamu iko za mu kawo muku labaran kwallo a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Kasadar makonni biyu bayan da 'yan majalisar dokokin Amurka suka amince da babban shirin ba da tallafin farko da tattalin arziki a tarihin kasar, majalisar na shirin kara wasu kudade a gobe Alhamis domin tallafawa ma'aikata Amurkawa da suke fuskantar matsalolin rayuwa. Matakin zai samar da karin kudade ga shirin kare biyan mutane albashi wato Paycheck Protection Program na dala Amurka biliyan 350 da zai zama wani bangare babba na dokar tallafin yaki da cutar coronavirus. Majalisar ta rubuta tare da amincewa nan take da shirin agajin na dala tiriliyan 2.2 a watan da ya gabata, yayin da harkokin kasuwanci a kasar suke fama da dokar hana zirga-zirga mai tattare da matsaloli da faduwar tattalin arziki a sakamakon annobar. Rufe miliyoyin kamfanoni na wani ɗan lokaci ya haifar da ƙaruwar marasa aikin yi mafi yawa a tarihi, tare da kusan Amurkawa miliyan 10 da suka nemi taimako a cikin makonni biyu kawai a watan Maris, wanda ya zama lokaci mafi muni na rashin aikin yi tun shekarar 1982. Masu yin sharhi sun yi harsashen wannan adadin zai iya kaiwa daidai da abin da aka taɓa gani a Amurka a lokacin da tattalin arzikin kasar ya karye a shekarun 1930. Amurka za ta ɗauki mataki mai tsauri wurin dakatar da kuɗin da take aiki wa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, inji shugaba Donald Trump a jiya Talata. Yana mai zargin hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da gazawa wurin daƙile annobar COVID-19. Sun ce kiran ba daidai ba ne, ba su fahimci kiran ba, inji shugaba Trump yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Yana mai nuni da cewa an alakanta China inda cutar ta fara ɓarkewa cikin girmamawa, da alamar suna riko da manufofin China, inji shugaban ƙasar. Ya ce ya kamata a duba wannan batu. Amurka ita ce babban mai ba da gudunmawa ga hukumar ta WHO, da aka tambaye shi ko shin ya dace a dakatar da taimakon kuɗi ga hukumar a daidai wannan lokaci na yaki da annobar. Shugaban ya musanta yana mai cewa yana ba da yin hakan, amma kuma ya gyara maganar shi ya ce za mu duba wannan batu, sai dai hukumar ta WHO bata maida martani nan da nan ba. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasuwannin nahiyar Asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau Laraba, yayin da masu saka jari suke zaton yaduwar annobar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwar mace-mace da ake shirin gani. Kasuwar Nikkei ta kasar Japan ta samu karuwar kashi 2% zuwa karshen wuni. Kasuwannin Australia da suka hada da S&A, ASX da kuma KOSIP ta Koriya ta Kudu sun faɗi da ƙasa da kashi ɗaya ya zuwa lokacin rufe kasuwa. Kana hannayen jarin Shanghai ta ƙasar China sun ɗanyi ƙasa da kashi ɗaya. Hang Seng ta Hong Kong ita ma ta yi ƙasa fiye da kashi 1%. A halin da ake ciki, kasuwannin Turai sun gudana ne ba tare da samun bunƙasa ba a cikin hantsi, yayin da farashi a kasuwannin mai ke sake farfaɗowa. Farashin ɗanyen man Amurka ya tashi zuwa dala 25 a kowace ganga a yau Laraba, bayan asarar kashi 9.1 a ranar da ta gabata, yayin da kuma ɗanyen mai na matsayin ƙasa da ƙasa ya samu ƙaruwar sama da dala 1 a kan farashin dala 32 ganga guda da kasuwar da ta tashi a kai. Kasuwannin kuɗi a cikin kwanaki biyu da suka wuce sun yi taka tsantsan bisa zaton za a iya samun sauƙin sabbin kamuwa da cutar da kuma sauƙin mace-mace, amma a jiya Talata an samu ƙaruwar sabbin mutanen da suka kamu da kuma yawan mace-mace a kasashen Burtaniya da Faransa da wasu kasashen gabashin Turai da Sweden da Japan da kuma Amurka. Kusan mutane miliyan 1.5 ne aka tabbatar sun kamu da COVID-19 a faɗin duniya, kana sama da mutane 82,000 suka mutu. Wani jami'in leken asirin Somalia ya tabbatar da cewa harin da Amurka ta kai na sama a kudancin Somalia ya kashe wani babban jagora a kungiyar mayakan Al-Shabab. Jami'in daga yankin kudancin Somalia ya faɗa muryar Amurka cewa harin na ranar Alhamis 2 ga watan Afrilu ya kashe Yusuf G. da ɗaɗɗen babban jagora a cikin shugabannin a kungiyar da ke da alaka da Al-Qa'ida. Harin an kai shi ne a kusa da Bush Madina, kusan kilomita 55 a gabashin garin Dinsor a yankin da Al-Shabab take da iko da shi. Sashin Somaliyanci na muryar Amurka ya gano cewa Jish, wanda sunansa na asali shine Yusuf Nur Sheikh Hassan, shine jami'in Al-Shabab da ke kula da hukumomin bada agaji. Ana zarginsa ne da jagorantar mayaka waɗanda suka kai samame da kuma sace kayayyaki a ofishin hukumomin bada agaji a shekarar 2009. Africom ta ce binciken da ta yi babu fararen hular da suka ji rauni ko suka mutu. Ta ƙara da cewa rundunar ta African Command tana sane da rahotannin da ake zargin mutuwar fararen hula a harin na ranar Litinin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotanni. Sau da yawa zaka ga wasu matasa masu wata baiwa da Allah ya yi musu wadda take buƙatar tallafi don zurfafa ta ta kuma taimakawa ci gaban ƙasa. Amma sai kaga matasan ba sa samun tallafi da ya kamata. Ko a daidai wannan lokaci na yakar annobar coronavirus, an samu wani matashi da ya kirkiri na'urar taimakawa numfashi ga masu ɗauke da cutar. Abu kaɗan irin waɗannan matasan suke nema, sai kaga duniya ta san da irin gudunmawarsu. Sauran ƙasashen duniya da suka ci gaba suna amfani da irin wannan dama idan ta samu. Ya abin yake a Najeriya wadda take babbar ƙasa a nahiyar Afirka. Nasiru Adamu Elikaya ya nazarci wannan matsalar.
Da zarar mutum ya shiga shafukan yanar gizo da sauran kafafen labaru, zai ga mutane masu hazaƙa a Najeriya na kera wasu abubuwa da za su taimaka wa ƙasar ta hanyoyin samun abubuwan da take bukata ba tare da tafiya ƙetare ba. Tun farkon hawan gwamnatin APC a 2015, shigowar Buhari ya nuna takaici hatta tsinken sakaci hakuri sai an shigo da shi daga ƙetare. Shin kusan shekaru 5 da mulkin gwamnatin an samu kullar kamfanoni masu ƙera tsinken sakacin hakurin, ko kuma sai gidajen waina, shagunan hura da nono, ko tukwanen barasar gargajiya? Dr. Faruk BB Faruk na jami'ar Abuja, wanda masanin siyasar tattalin arziki ne, ya ce rashin karfafa jami'oyi gwiwa ta hanyar sayan fasahar su takan sanya su kullum ya zama masu karantarwa akan takarda.
Ba wani kamfani da na sani a Najeriya da yake ba jami'a kuɗi don a yi masa bincike. Idan suka fara wannan gasar na neman waye zai ba da kuɗi a yi bincike, aka rinka tumbuɗo musu kuɗi suna fitar da hikimomi kala-kala, to a nan jami'a take fice. Ba wai a yawan kuɗin da gwamnati take iya ɗauka ta jefa mata ta ce a'a in kika gina ajujuwa da yawa da kuka ɗau malamai da 'yan makaranta da yawa, fitan jami'a shine za ta iya bincike ta kawo wani abu da zai taimaka al'umma. Misali yanzu sai wani kamfanin waya nan sai ce suna son su kirkiro wani abu a cikin waya, sai su ɗebi kuɗaɗe da yawa sai su ba jami'a, sai ta taimaka musu ce musu bincike ta su za su samu kuɗi, sannan al'umma za ta karu. Wanda suke da daman kera abubuwa a cikinmu ba a ba su damar su yi. Mu da kawai muke saya daga wasu ƙasashe mu ci, kuna rage wasu abubuwan da kuke karɓa daga ƙasashen Turai, kuna ƙoƙari ku gina naku. Bincike zai fara muku amfani. Sai mun rage dogara gaba daya akan abubuwan waje, mun fara tunanin dogara akan abubuwan mu.
Duka ba wai ya nuna su Turawa wasu mayun mutane bane waɗanda Allah ya halicci kokolosu dan su iya kera wani abu. Kowa ma zai iya irin wannan binciken,
kowa ma zai iya in dama ta samu, sannan kuma in matsuwa ta samu. Kana da damar ga abun a wurin ka, sannan kuma ka matsu kana son abun. Duk kokolwan mu dai ce kawai mu tun farko bamu samu matsuwa ba, sannan kuma bamu samu dama ba.
Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce rashin nasarar yaki da cin shugabanci zai ci gaba da hana Najeriya zama cikin masu arzikin masana'antu
da masu mulkin da mu mabiya sai dukkan mu mun ci ahir ba abin da yake damun Najeriya yau irin cin hanci da rashawa shine umul abaitun duk fitinan da muka shiga ba hanya ba makarantu ba asibiti ba zaman lafiya ba wane ne duka idan ka duba yau tattalin arziki kadai ne zaka dibi ruwa a kondo ne wanda zaka tare wani abu to yadda cin hanci da rashawa yake barna kenan so zancen tattalin arziki yayi kyau ba zai yiwu ba zancen wai mu zai wannan 2020 wannan mafarki ne
in ka dibi noma da kiwo da kuma ma'adinan da akan gano ta hanyar dabarun gargajiya akasarin masana'antun Najeriya ba sa aiki sai ka tarara rabar wasu kamfanonin da injina masu tsatsa ko kuma ciyawa ta mai gurbin inda aka loda kayan da akan kera a tarihi can baya kenan in a damuna ne ma kana shiga rabar irin waɗannan tsoffin kamfanonin kwadi ne za su yi maka maraba Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
to Allah ya sa sakon ya kai ga mahukunta yanzu bar mu koma gefe daya don ba Zainab Babaji dama ta sanar da duniya halin da jama'a ke ciki a jihohin arewa ta tsakiya a Najeriya a wani rahoto na musamman da ta hada muna Zainab gareki
A gobe Alhamis daga karfe 12 dare ne gwamnatin jihar Plateau ta bukaci jama'ar jihar da su kasance a killace cikin gidajensu don ba ta damar gudanar da feshin maganin kashe kwayoyin cututtuka a kananan hukumomi 17 na jihar. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda yace aikin feshin maganin zai dauki akalla mako guda yace gwamnati ta dauki matakin ne don tsare lafiyar jama'ar jihar duk da shike cutar coronavirus bata shigo jihar ba dole ne al'umma su bada hadin kai don kariya
idan muka bari ana shigowa haka to wata rana masu shigowa ne za su kawo mana so dole ne mu rufe za a tsaftace wuraren da duka a Plateau ai ba mu san ranan da wannan abin zai kare ba tunanin mu yanzu manoma inda za su fidda wannan abincin a zo a sayar da shi a cikin fannin abubuwan da muke yi yanzu shine mu ma muna son mu nema inda za mu saya abinci mu aje domin ba mu san ranan da wannan coronavirus zai kare ba
waɗanne matakai aka sa musamman don mutane su bi doka
yanzu kauke ma yanki ji wani kin ga ranan da kika gan dan keken na fayar na wucewa a gwambo kina da lamba zaki kira lamban commissioner police sai a samu inda za a kama shi to yanzu mun riga mun gaya ma mutane mun shiga doka ne to saboda haka dole ne abu ne wanda kowa zai yi hakuri da wannan kwana bakwai kowa ya je ya gode in ka gwada kanka in ka sani ba abun tsoro bane in ka bi doka in Allah ya da zaka warke
Gwamnan jihar Plateau wanda shine ke shugabantar kwamitin yaki da cutar coronavirus a jihar Plateau wasu jama'ar jihar ta Plateau sun bayyana ra'ayoyinsu kan matakin na gwamnati
sunana Yohana Marubu batun zaman daras a gida gaskiya ba dadi kusan ce dukan mu dai sai mun fita kafin mu samu abin da za a sarrafa kuma dan fitan ma da kake yi yana dan kara maka wani wayar da kai to amma tunda shike ya zama bala'i ne kuma gwamnati da kuma masana suka ga haka yafi tsari yadda za a kawo karshen wannan abun to zamu hakura da nishi da rashin jin dadin da kuma rashin abubuwa na yau da kullum zamu hakura da shi na dan wannan kwanakin Allah dai ya kawo mana saukin wannan abu
sunana Muhammadu Guba man fitani ra da argo da arifiti war safiti garin makiyaya muna goyon gwamnati tare bisa dalili dokokin da ya kafa daidai kukan da za mu shigar shine don Allah don annabi ya taimaka mana na tsayi mana yanda za mu kofa yanda wadu za su samu su danci su sayar da mu su samu abincin da za su siya
to suna na Ruth Dogo gaskiya wannan doka kam to yana da kyau kan amma na gaskiya ba dadi saboda wani lokaci za a ce za a raba abun ma kaman mu kan ma ba ma gani an raba su net ba mu gane ba to balanta na zo a ajiye mu ba abincin an zo da biyan mu ma ba za mu samu ba don ba a san da mu ba in an ce za a ajiye ka ya kamata a tanada maka abun da zaka zo ka dan yi amfani da shi
Alhaji Shaw Muhammad Sadaran Gabas kuma dan iya mun shugaban NRTW na Plateau State kullum Bahaushe yana cewa ai rigakafi ya kuma gani da a ce ciwon ya shigo ana kakani kai ai gwanda wanda zai yi kuka yayi kukan an hana ciwo ta zo ta same shi
to amma akwai hukuncin da za ku yi ma waɗanda suke ketare wannan doka
muna da kungiyar mu masu patrol idan aka same ka to za mu aje ka daga 6 na safiya zuwa 6 na yamma shine hukuncinka
daga jihar Nasarawa kuwa wasu masu karamin karfi ne suka amfana daga tallafin naira 20 da gwamnatin tarayya ta ba su
Alhaji Mamun Sani daga Maraba wata wallahi ko na samu sanadin kudi na ne na samu yanzu ne na samu karuwa
sunana Hajara Abdullahi Amani daga Maraba ne Maraba Alhaji Saidu mun ji lafiya cikin wannan amfanin wannan kudi rira ka bani ina ji ina sana'a ne da shi jali na kenan soda
Imran Usman Jibrin jami'in da ke kula da shirin gwamnatin tarayya na tallafawa al'umma a jihar Nasarawa yace a wannan karo mutane 48,000 ne a kananan hukumomi 6 za su amfana
wannan karin 10,000 ake wasu amma abin da aka kaide shi 10,000 ake bayarwa kowane biya ne yanzu yi
su wayannan mutane su ne kullun za a yi ta basu ko kuma wani karo za a canza a ba waɗansu
za a biya su an yi tsawon shekara 3 yanzu kin yi Nasarawa mun kai shekara 2 har da yan watanni kaɗan kuma muna encourage ne su dinga da shi suna yin kananan sana'o'i in ya kai shekara 3 za a yi su engage ne su wato za a tsaida su kenan ana kyautata da a lokacin sun iya kulla ma kansu wani ɗan abun ruhun asiri za su yi ma kansu sai a sake gumma wasu talakawan kuma da ba a sake ɗaukan su
karamar hukumar lafiya na daga cikin kananan hukumomin da suka ci gajiyar shirin wanda shugaban karamar hukumar Mu'azu Aminu mai fata yace kudin da talakawan suka samu ya rage yawan maula musamman a tsakanin mata
kowa mun gaya musu sai aka bi unguwa unguwa za a zauna da mai unguwa da komai ya su irin waɗannan mutane da ma ce fa ne yana kai kalaci ma tukuna na farko yana ba su wahala lokacin da za a zakulo su ba wai sai ka san wani ba ma musamman mata
a bangare guda kuwa Comrade Buhari na ta'ala da ke sharhi kan lamura ya yi tsokaci
hanyoyin da aka bi na bayar da tallafi gaskiya an samu aka yi kasancewan tantance wanda ya kamata a ba su abun muna cikin wani kasa ne duk abin da zamu yi yanzu nan siyasa ya shiga ciki idan aka ba shi shugabannin ward din ko unit din su ma suka tashi raba za su yi consider ɗin party members din su wannan tallafin an bayar ne a ba talakawa
a wani labari na daban kuwa al'ummomin Fulani da Irigwe a karamar hukumar Basa da ke nan jihar Filato sun zargi sojoji da cin zarafin al'umma bayan kisan mutane dabbobi da kone gidaje a yankin Abdulkarim Bayero tsohon mataimakin shugaban matasan Miyetti Allah ta ƙasa ya bayyana damuwarsa kan lamarin
tun kwanakin da suka wuce an samu wani yaron makiyayi ba Filato ne ya je kiwo matasa sun fito sun kashe wannan yaron cikin daren ranan sojoji sun je anguwan waɗansu wanda ba san ko su waye ne ba suka kashe soja da mobile guda washe gari cikin dare sojojin nan suka yi gayya da motocin yaki suka zo suka rusa wannan kauyen suka dinga harbe-harbe da motocin yakin su suka kokkone rigage riga wajen 36 daki wajen 137 suka harharbe shanu a wajen rigagen bayan an kai wani attack wanda ba san su waye masu kai attack din ba a mayungun sai jiya sojojin nan suka fito suka zo suka tura shanukan Fulani suka harharbe su sun harbe wajen saniya 25 guda 52 suka ji masu ciwo mun rasa me yake faruwa to shine muke so mu tambaye gwamnatin tarayya irin aikin da ya tura su je su yi su an turo su zo su sare zaman lafiyar mutane ne ko kuma an turo su ne su zo su yi ta'addanci
shi ma shugaban kungiyar Irigwe ta kasa da kasa Mr. Sunday Abdu yace lamarin abin takaici ne
ba rana ɗaya ba ba biyu ba ajere haka suna kakkashe mana mutane
to ya jami'an tsaro fa
su jami'an tsaro kafin waɗannan kwanakin sun janye sojojinsu daga kauyukanmu dalili kuwa muka tambaye su ba za su ba da ansa ba su da an kashe masu jami'i da kuma na 'yan sanda don haka su sun bata rai kuma su sojojin nan sun sani a inda aka kashe mutanenmu sau uku sau hudu a wurin aka kashe jami'an tsaron nan idan haka ne me yasa kuma za su ja jami'an tsaro su kuma maida wuraren nan ya zama babu tsaro ni tambayan da nake shine idan wai don an kashe soja an kashe police wanda kuma mu muna Allah ya isa da wannan kisa to tambayan shine a Sambisa ko a Borno ko Yobe ko Adama da ake kashe jami'an soja ba dare ba rana 10-20 an tabbata daina tura jami'an tsaro wannan wurin to mu mun ga kaman an rena mu ne rayukan namu ba su da amfani
duk kokarin jin ta bakin sojojin da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ya faskara domin kuwa na aika wa kakakin rundunar Manjo Ibrahim Shitu sako amma bai ansa mun ba Daga jihar Benue kuwa kungiyar da ke fafutukar samar da adalci da zaman lafiya a jihohin Arewa ta Tsakiya ne ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta bada tallafin kuɗi da wasu kayayyaki wa jihar Benue da sauran jihohin da ke da ƴan gudun hijira daga ciki da wajen Najeriya don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Shugaban kungiyar Joe Buka ne yayi wannan kira bayan rahotannin kwararowar ƴan gudun hijira daga kasar Kamaru zuwa karamar hukumar Kwande a jihar Benue. Jaridar Vanguard ta ruwaito Joe Buka na cewar jihar Benue tana da ƴan gudun hijira 483 yayin da 27,000 a cikin adadin na zama ne a sansanonin da suka cinkushe da rashin kyakkyawan kula. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye a nan birnin Washington DC. To a daidai wannan lokaci kuma bari mu shakata da wannan faifan a wata waka ta coronavirus wadda shahararren mawakin nan Tijjani Gandu ya rera ta.
Coronavirus, corona yunwa, corona tanshin gida-gida. Ma cutar bata kama ka ba ka koma zaman gida mata ke zaman gida yau kuma ya koma ne ɗan maza da sababin corona virus yau ga dangi guri ɗaya mata ke zaman gida yau kuma ya koma ne ɗan maza da sababin corona virus yau ga dangi guri ɗaya mata ke zaman gida yau kuma ya koma ne ɗan maza. Kai magani sana za su binciko gargajiyan ku na zamani ga kanwa da sabara za su yi tindar mama dan dani amma sun yi maganin cutar sai dai ai zaman gida. Yau lafiya ake ta tattali ba damar shiga kasar can din ma an sanya tubali ko kai za a shiga kasar za ka tarar kuma yana gida. To da manyan musun ware wasu na can America wasu London sun haure ƙetare sana da jirgi ko na siriya ta hai dari dari sun gudu sallakawa cutar ku za ta kashe gida gida. Lokaci na iyali tafiya kasa kasa yaya dai kana duba su san shi ba da rashin zamanansa wani in ya fice da asuba ɗayan dare sannan ya yo gida. gwa anya an gama
dama da na sani ta fusu warwa masu gardama
da ce na kamu fara inje in tai aikin uwar gida
Masha Allah masu yin magana dai kan ce idan jiki ya ji to gangar jiki ta tsira yanzu kuma sai shirinmu na gaba labaran duniya a takaice
Kasadar makonni biyu bayan da 'yan majalisar dokokin Amurka suka amince da babban shirin ba da tallafin farko da tattalin arziki a tarihin kasar Majalisar na shirin ƙara wasu kuɗaɗe a gobe Alhamis domin tallafawa ma'aikata Amurkawa da suke fuskantar matsalolin rayuwa. Matakin zai samar da ƙarin kuɗaɗe ga shirin kare biyan mutane albashi wato Paycheck Protection Program na dala Amurka biliyan 350 da zai zama wani ɓangare babba na dokar tallafin yaƙi da cutar coronavirus. Amurka za ta ɗauki mataki mai tsauri wurin dakatar da kuɗin da take aiki wa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, ji shugaba Donald Trump a jiya Talata. Yana mai zargin hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da gazawa wurin daƙile annobar COVID-19. Sun ce kiran ba daidai ba ne, ba su fahimci kiran ba. Ji shugaba Trump yana faɗa wa manema labarai a fadar White House yana mai nuni da cewa an alaƙanta China inda cutar ta fara ɓarkewa cikin girmamawa. Kasuwannin nahiyar Asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau Laraba, yayin da masu saka jari suke zaton yaduwa annobar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwar mace-mace da ake shirin gani. Kasuwar Nikkei ta kasar Japan ta samu karuwar kashi 2% zuwa karshen wuni. Kasuwannin Australia da suka hada da S&E, ASX da kuma KOSIP ta Korea ta Kudu. Sun faɗi da ƙasa da kashi ɗaya ya zuwa lokacin rufe kasuwa, kana hannayen jarin Shanghai ta ƙasar China sun ɗanyi ƙasa da kashi ɗaya. Hang Seng ta Hong Kong ita ma ta yi ƙasa fiye da kashi 1%. Wani jami'in leƙen asirin Somalia ya tabbatar da cewa harin da Amurka ta kai na sama a kudancin Somalia ya kashe wani babban jagora a ƙungiyar mayakan Al-Shabab. Jami'in daga yankin kudancin Somalia ya faɗa muryar Amurka cewa harin na ranar Alhamis 2 ga watan April ya kashe Yusuf G da ɗaɗɗen babban jagora a cikin shugabanni a ƙungiyar da ke da alaƙa da Al-Qa'ida. Harin an kai shi ne a kusa da Bush Madina, kusan kilomita 55 a gabashin garin Dinsor a yankin da Al-Shabab take da iko da shi.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Muna miƙa saƙon fatan alheri da muryar Amurka ga ɗaukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya da fatar Allah ya ƙara tsare mu da kuma wasu masifu baki ɗaya. Allahumma amin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka min wajen haɗa shirin, sai kuma wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Salam.
Bonsoir.